Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin daya ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17-25-60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji kira da aka yi wa musulmi da su yi kwaikwayo da rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kyautata rayuwarsu. Bayan haka kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Sai kuma sharhin wasu jaridun nan Amurka da Nazir Ahmad Hausawa zai gabatar. Da sakonni da kuka aika mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar Libya zuwa kasashen su na asali. Ganin wasu sun ma na cikin mummunan wulakanci. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai da na tarayyar Afirka kimanin 80 sun kammala tattaunawar tsawon kwanaki biyu a kasar Ivory Coast jiya Alhamis, inda suka yi alkawarin ba da himma wajen yaki da safarar bul'adama. Sun ce za su gaggauta kwashe bakin haure kimanin 3,800 da ke wani sansani na daura da Tripoli zuwa kasashen su na asali da zaran hali ya samu. To amma jami'an kungiyar tarayyar Afirka sun ce akwai kimanin sansanoni 42 a fadin kasar ta Libya kunshe da bakin haure kimanin 700. Hotunan bidiyon da kafar talabijin ta CNN ta yada na nuna yadda ake cinikin bakin haure a matsayin bayi a wasu daga cikin sansanonin, wanda ya sa duniya ta kadu tare da bacin rai, wanda hakan ke nuna bukatar gaggauta daukar mataki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce da zafi ganin yadda aka rika sayar da wasu ƴan Najeriya a kasar ta Libya tamkar wasu awaki akan ƴan daloli kalilan. Ya ce dukkanin ƴan Najeriya da suka makale a Libya da sauran kasashe a sassan duniya za a gaggauta mai da su a kuma farfado da su.
Amurka da jamhuriyar Nijar sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yaki na Amurka marasa matuka wajen kai hari a kan kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suke a wannan ƙasar ta Afirka, a cewar wani jami'in Amurka a wata hira da ya da muryar Amurka. Yarjejeniyar wadda aka daddare ta a wannan sati ita ce mafi girma a faɗaɗa yaki da ta'addanci wanda Amurka take yi a nahiyar Afirka. Ba a bayyana ko za a yi amfani da jiragen yakin marasa matuka wajen kai farmaki ne ko kuma kawai wajen kare kai. Kafin yanzu Amurka takan kaddamar da harin jirgin sama akan 'yan ta'adda a nahiyar Afirka ne kawai a kasashe irin su Libya da Somalia. Jami'ai sun ce makala makamai a jirage marasa matuka a Nijar zai faɗaɗa sukunin sojoji na fatattakar masu tsatsauran ra'ayi a yammacin Afirka, inda ƙungiyar Boko Haram ta Najeriya da ƙungiyar Al-Qaida da na ISIS wanda suke aikinsu a Algeria suke cin karinsu ba babbaka.
Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump bayan kiran sauran ƙasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da ƙasar Koriya ta Arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan, jiya Alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a Koriya ta Arewar. Game da batun Koriya ta Arewa, wannan gwamnatin ta fi ba da ƙarfi ne kan wani abu guda muhimmi, kuma shine kawar da nukiliya a yankin ruwan na Koriya. Wannan shine babban abin da muka sa gaba, a cewar sakatariyar yada labaran fadar gwamnatin Amurka ta White House Sarah Huckabee Sanders a yayin da take bayar da amsa kan wata tambayar da wakilin muryar Amurka ya yi a yayin hira da 'yan jarida da fadar White House kan yi kullayomin. Duk wani abin da ya wuce hakan ba shine gabanmu ba, inji ta. To sai dai tunda farko a jiya shugaba Donald Trump ya nuna alamar cewa lokaci ya fayi da ya kamata a mai gurbin shugaba Kim Jong-un wanda shine shugaba na marra ta uku a wannan matalauciyar kasa. Da alamar dai jami'in diplomasiyar China nan wanda ya dawo daga Korea ta Arewa kwanan nan bai yi wani tasiri ba kan wannan karamin ma'abucin roka a cewar shugaba Donald Trump ta kafar Twitter yayin da yake nuni da shugaban Korea ta Arewar. Ya kara da cewa abun mamaki ne yadda al'ummar sa da sojojin sa ke yadda su jure ma zama irin a cikin irin wannan mayawacin yanayi.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani gungun ɗan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai na shirin rubuta ma kakakin majalisa Paul Ryan takardar buƙatar ya samu mafita a majalisance zuwa wannan wata na Disamba akan batun matasan nan wajen 1800 da ba su da takardun izini na zama Amurka wanda aka kawo su tun suna yara. Makoma su ta shiga rashin sanin tabbas kamar yanda sauran batutuwa da suka yi kwantai a majalisan yayin da shekara ke karewa. A farkon wannan shekara shugaba Donald Trump ya soke shirin jinkirta daukar mataki kan matasan wanda ake kira daka da gwamnatin Obama ta bullo da shi. Yana kira ga majalisar dokokin da ta bullo da wata hanyar samar da takardun izini na zaman dindindin ga matasan kafin karshen wa'adin shirin na wannan shirin a watan Maris na shekarar 2018. Dan majalisa Scott Taylor na jam'iyyar Republican daga jihar Virginia shine ke jagorantar wannan yunkuri na tattara sa hannu don gabatar da wasiƙar a cewar shugaban kungiyar mata Jason Spania da ke majalisar da ake kiranta Michelle Lujan Grisham wadda ƴar Democrat ce mai wakiltar jihar New Mexico a majalisar yayin da take hira da manema labarai bayan fage da safiyar jiya Alhamis. To amma ofishin Taylor ya ki cewa ufam bayan da muryar Amurka ya tuntube shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shehun malami da yake halartar taron Maulidi a Borno, Khalifa Abdul Fatahi, ya gargaɗe musulmi da su yi koyi da kyawawan ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su yi zaman lafiya da sauran addinai kamar yadda shi ma'aikin Allah ya yi a zamanin rayuwarsa. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shehin malami da Nazawiyal Abdul Fatahi da ake kira Khalifa Ali Abdul Fatahi ya ce matsalar da ake fuskanta a duniya yanzu shine gima addinin Islam gurguwan fahimta wanda hakan kan sa mutane kan farmaki kan ƴan uwansu wala musulmi ko kuma biya wasu addinan. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatahi ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake hira da gidan rediyo murya Amurka kan bikin ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake gudanarwa yanzu haka a duk faɗin duniya. Khalifa Ali Abdul Fatahi ya ce ranar bikin Maulidi rana ce na tunawa da mafificin halittu mai kamata a dinga faɗakarwa da tunasarwa wajen karace-karacen Qur'ani da ma wa'azantarwa kan abin da ya shafi addinin Islama.
Ban muhimmancin sa shine a tuna da ranan da aka haifi wanda aka halicci duniya ga baki ɗaya saboda shi wanda ya zo mana da wannan hasken musulunci, ya kawo mana adalci cikin duniya, ya kawo mana zaman lafiya cikin duniya. Mu nuna mutane halayensa, yaya ya zauna da sahabai, yaya ya zauna da wanda ba musulmai ba, Yahudawa, yaya ya yi mu'amala da su da sauransu. Saboda a yanzu a wannan zamani hususan a wannan ƙasar mu muna buƙatan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nuna wa jama'a su gani. Saboda waɗansu mafi yawa sun yi wa musulunci fahimta wanda ba daidai ba.
Khalifa ya ce ya kamata musulmi su dinga koyi da irin halayen manzon Allah, tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi.
Halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba duk abin da mutanen kafirin Makka abin da suka yi masa lokacin da nan yake Makka har ya kaura ya koma Madina yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin, shi amintacce ne. Duk wanda yake zaune wajen ibadansa shi amintacce ne. Wajen ibada bai ce masallaci ko coci ba ko me. A lokacin wajen ibada akwai na Yahudawa, akwai na kowane iri da sauransu. Yace duk wanda yake wajen ibadansa shi amintacce ne. Duk wanda ya shiga gidansa ya rufe kofarsa shi amintacce ne. To ina wanda suke zuwa masallaci su jefa bom su kashe mutane? Ina maganar musulunci ana? Musulunci yace idan mutun ya kashe maka dan uwa ka kai shi wajen hukuma ta hukunta shi, in ya cancanta a kashe shi a kashe shi.
Yace Allah ya halicci al'umma daban-daban a wannan kasa, mabiya addini kuma daban-daban, dan haka dole ne a zura tare kaman yanda Allah ya yi muri guda.
Kamata musulmai a nan kasan su sani Allah ya halicce mu a nan kasan, da wanda ba musulman ba Allah duk ya halicce mu a wannan kasan. In ya ga dama duka zai mayar da mu musulmi, amma yayi mu haka dole ne mu zauna mu yi hakuri da juna, mu girmama fahimtar dan makocin mu ko kuma wanda fahimtar mu daban da shi. Abinda wani ya dauka yake shine ya yarda da shi, kar ka nemi ka ƙaryata shi ka kafirta shi ko ka wannan ko kuma ka ce zaka kashe shi saboda shi bai yarda da abin da kai ka yarda ba. In ana son a zauna lafiya, wannan shine mafita a ƙasar nan. Halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muke koya mutane kenan.
Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatai kenan, shugaban Zawiyar Al Fatai ke bayani lokacin bikin Maulidi da ake gudanarwa yanzu haka fadin duniya baki daya, da kuma yake jaddadin muhimmancin zaman lafiya tsakankanin al'umma. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Na tsaya ga Annabi Muhammad,
na tsaya ga Annabi Muhammad,
na tsaya ga Annabi Muhammad,
na tsaya ga Annabi Muhammad.
To madalla a gaida Haruna Dauda. To sai kuma mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar.
Roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya a can lahira ala samu ga Annabi Muhammad,
na tsaya ga Annabi
kowa tsaya ga Annabi Muhammadu, bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira, mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
mu mun tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Kowa Allah ya yi wa dukiya ga makaya je ya gano mando, ga maje da nan gane mando, mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Kowa ya tsaya zuciya guda a wuri na sa Annabi Muhammadu, baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira, mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Roƙon da nake a wurin Allah, roƙon da muke a wurin Allah, Allah samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
San rahama ta sa Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
San rahama ta sa Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Daga can birnin kafin an deko na zo zazzo na huta nan sai Kaduna shata ya sauka, kwanta bula nan ma na sauka, kwanta bula nan ma na sauka, sai Iluri shata ya sauka, shata mu mamma ya sauka, kaji mun moto benin badu mun zo iko mun huta mun kwan mun je ajeje mun huta mun kwan mun koma mi zaya ban manzo mun koma mi zaya ban manzo Allah samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Ya Allah samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Kowa tsaya ga Annabi Muhammadu, ya dau babban bango mamma ka tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Ya Rasulallah ya Allah bi Allah taimake kowa a duniya, amma fa in a zuciya kwan shawo Allah samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Kalima harshe na san wannan a zuciya ake kaunar manzo, daga zuciya ake kaunar Allah, Allah samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Ya Rabu taimaka kuma an
annabi annabi Muhammad
na daya ga annabi Muhammad
ya alamu ga annabi ya alamu ga annabi Muhammad
na daya ga annabi Muhammad
ya alamu ga annabi mudimin daya ga annabi Muhammad
na to madalla da fatar an shakata da wannan faifan wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 2 ne da minti 15 na dare a nan Washington to sai kuma shirinmu na gaba kallabi
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na samu bakuncin Zainab Ishaq, wata matashiya mai wakar Hausa ta zamani. Zishaq ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda aka yi ta fara waka. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambayar da nayi mata. To wace waka ce ta farko da kika fara yi ta rap?
Wakan da na fara yi wani waka ne. Sunan wakan soyayya.
Menene ma'anar waka?
To, shi wakan abin da na nuna a ciki mace ne take son wani. To amma wanda take so din bai san ma tana son shi ba. Gashi kuma ta rasa yanda za a yi ta bayyana mishi tana son shi. To sai take neman shawara ya za a yi ta gaya mishi tana son shi. A wakan soyayya kaso na ɗaya kenan. Lokacin da nayi kaso na biyu bayan na gama samun kaban comment din mutane bisa wannan waka
ra'ayoyin mutane
irin shawarwari da suka bayar ra'ayoyin mutane to sai nayi soyayya kaso na biyu inda nake nuna kuma wanda ake so din ya gane ya ma yadda ai soyayya
to
a lokacin kuma sai nake cewa nake ba da shawara ga masoya idan za su yi soyayya su yi ta dan Allah banda cutarwa banda yaudara za su ci riba har ma su kai ga sun yi auren soyayya
kin ce kina son ki koma makaranta me kike so ki karanta a jami'a
so a jami'an baya ga na Kano ina so in karanta mass communication aikin jarida kenan
me ya jara a yanki kike son ki karanta aikin jarida
so gaskiya tun lokacin da nake kan matakin primary babu irin babu aikin da yake daidai ne ko ma'aikatan da suke daidai ne kamar ma'aikatan jarida dalili a lokacin tun kafin in san cewa ga yanayin da abubuwan suke kasancewa sai in dinga mamaki to ya ake yi suke yin magana a rediyo kuma ba ganin su ake yi ba sai in dinga cewa to shi ɗan baiwa ne ko menene wannan kenan sai kuma yanayin yanda suke gabatar da tsarurrukan su su dinga kawo labarai kin san yaro da san labari to in suna kawo labari misali ina jin labaran su da wasu shirye-shiryen to gaba ɗaya ni hankali na sai ya gaji a ni fa ina ji ba abin da nake so in jama sai wannan ɗan jarida masu irin wannan aikin
to gashi ke dai yanzu waka kike yi kuma kin ce kina sha'awar aikin jarida me ya sanya kike son ki koma aikin jarida kuma bacin gashi kin fara waka zaki daina waka kenan ki rungumi aikin jarida
to ina son aikin jarida kamar inda na gaya miki shine duhi na ko in ce fata na tun lokacin da na fuskanci cewon wace ce ni sannan kuma duk wani dan adam yana burin ya kasance in yayi karatu ga abin da zai yi to aikin jarida shine ambition dina tun asali shi kuma wannan waka Allah da yayi zai yi shi kawai sama taka to ina ganin idan Allah ya amince mun na samu cikan buri na na asali na farko aikin jarida ba zai hana shi ma in yi wannan din ba waka kila
to yanzu a kasar Hausa a al'umma arewacin Najeriya kina gani irin waƙoƙin rap na Hausa sun karbu ko kuma suna samun karbuwa
alhamdulillah gaskiya a yanzu waƙoƙin hip hop sun samu karɓuwa a arewacin Najeriya suna ma samun karɓuwa tunda yanzu zaki ga mutane suna sauraron hip hop programs a gidajen radio in an bada lambobin waya zaki ga suna kira in an bada daman su yi tambayoyi zaki ga suna yi in an ga yaso bako zaki ga suna kiran shi suna yi mishi maraba suna masa tambayoyi sa'annan idan an yi wakoki zaki ji suna tambayan ina za su same su kai tsaye har ma zaki ji suna tambayan wai babu kundi ne ai ya dace a ce mawakiwa da a ba shi shawara to me zai sa da Allah ba zai yi kundi ba saboda su a matsayin su na masu sauraron shi su samu saukin tattara wakokin shi gobe guda to kin ga wannan ci gaba ne kuma alamun karbuwa ne da nasara
to yanzu zaki iya cewa waka sana'a ce da matashi zai iya runguma har ya zama mai dogaro da kai
gaskiya ne waka sana'a ne wanda matashi zai iya dogaro da kanshi
ke yanzu zaki iya cewa kina cin ribar waka
sosai alhamdulillah ina cin ribar waka kin ga misali ko da a ce waka bata kawo maka wasu kuɗaɗe da yawa ba misali saƙon da ka aika idan har ya isa inda ka je inda ka aika shin to kin ga ai shi ma riba ce
kamar wakoki nawa kika yi ma
to yanzu dai ina da kamar wakoki 15
baki ma gaya mai shekarunki nawa ne
shekaruna 21
Jama'a masu sauraro anan zamu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar A madadin bakuwar tamu Zainab Ishaq da Ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
To madalla a gaida Maryam Dauda da bakuwar ta Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun nan Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Koriya ta Arewa ta bayyana hotunan sabon makami mai linzami samfurin ballistic mai tsoratarwa. Labarin ya ci gaba da cewa Koriya ta Arewa ta bayyana wasu hotuna masu yawa a jiya Alhamis wanda suka ce sabbin makamai ne masu linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya sauka a ko ina a cikin Amurka. Hotunan kimanin 20 na makami mai linzami da ake walakabi da wasan 15 an buga su ne a jaridar kasar Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cimma muradinta na zama kasa mai makamin nukiliya bayan gwajin da suka gabatar a ranar Laraba Michael Gitzman na cibiyar bincike akan rage yaduwar makamai a Monterey dake California ya rubuta a Twitter a lokacin da aka buga hotunan inda yace cewa wannan makami mai linzami ne mai girma ba kuma ina nufin yayi wa Koriya ta Arewa girma ba a'a kasashe kadan ne za su iya kera makami mai linzami mai irin wannan girman a duniya Koriya ta Arewa ta shiga sahun su sai kuma jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labari mai taken ya kurburwan dafi a kotu yanzu haka ɗan sandan Dutch na binciken mutuwarsa labarin ya ci gaba da cewa jim kadan bayan ya ji makomarsa tsohon babban sojan Bosnia Croatia Chief Slobodan Praljak ya fada da karfi ni ba mai laifin yaki bane sannan ya daga kalmar kwalba dauke da ruwan dafi zuwa bakin sa ya kunkwade shi jim kadan ya fada wa alƙalan kotun da suka kasa fahimtar me ke faruwa bayan sun yanke masa hukuncin shekaru 20 a gidan yari sakamakon kashe musulmai da wasu laifukan yaki cewar na shago ba mai magana da yawun kotun ya fada wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa nan take aka tafi da project zuwa asibiti inda ya riga mu gidan gaskiya sai kuma jaridar New York Times jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin NBC ya karbi kimanin kararraki guda biyu akan Matt Lauer. Labarin ya ci gaba da cewa guguwar dajin da ta kunno kai a cikin Amurka akan neman lalata da mata ta hanyar da bata dace ba a wuraren aiki ta tuntsar da wani tauraron gidan talabijin mai labarai a Larabar da ta gabata. Yayin da kamfanin NBC ya kori Matt Lauer, ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin da ya fi kowanne shiri kawo wa kamfanin riba wanda ake walakabi da Today. Bayan zarginsa da ake yi da al'adar neman lalata da mata ta hanyar da bata dace ba da karamar ma'aikaciya faduwar Mr. Lauer wanda ya kasance a shirin talabijin din da kusan kowane gida a Amurka ke kalla na tsahon shekaru 20 ya kara rikita al'umma sakamakon jerin irin shahararrun mutanen da aka kora daga aiki sakamakon zarge-zargen neman yin lalata da mata ta hanyar da bata dace ba sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Najir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya
to madalla a gaida Najir Ahmad Hausawa yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sake nan mu a lokacin sakin Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin durin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da canji shika da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yau daga jam'iyyar APC wadda ake tunani ko ba wa ta jam'iyyar PDP to wannan canje-canjen shika da Atiku yake yi ya kawo masa rage daraja a siyasar ta Najeriya kuma ya sani fa wannan canji shika ba shi ne zai sa idan shugaban ƙasar Najeriya ba ya kamata ya yarda da mulki da arziki Allah shi yake da yadda yake so kuma irin wannan abubuwa da Atiku Abubakar yake yi ɗan Najeriya tuni sun dawo daga rashinsa saboda ya nuna al'ummar ƙasa siyasa ita ta cikin kansa ba cikin al'ummar Najeriya ba mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin da yake jihar Jigawa
assalamu alaikum biyo Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa Ajineta yola anguwan masu kare dan ba da ra'ayina kamar haka don Allah gwamnati ta dauki mata a daina kashe mutane sai da baba san hawa ba su san sauka ba kawai a je a kashe su a ƙauyuka gwamnati ta dauki mataki da sauri kar a dinga aje a zauna a yi rubuce ba za a dauki mataki ba a gaggauta a dauki mataki
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana dan magaji dan koli a wuri Kebbi State Nigeria ina ma jama'an musulmi na duniya gaba daya murnar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina fatan za a yi dukkan wa'azai lafiya a tashi lafiya Allah ya ba mu ikon gane wannan al'amari na sha'anin ubangiji da kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Isma'il Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na kwaso ƴan Najeriya daga kasar Libya hakan yayi daidai duba da irin cin zarafin da ake musu kira kuma ga matasan mu ya kamata su daina zuwa kasashen da ba a bisa ka'ida ba hakan shi ya fi jawo cin zarafin su nagode sashin Hausa na biyoyi
Assalamu alaikum Suna na Baffa Haruna Damba Bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada Bajoga. To alhamdulillahi ala kulli hal mu dai muna fata gwamnonin Najeriya za su yi halacci su gaggauta biyan ma'aikatan su hakkokin su kamar yadda shugaban ƙasa ya buƙaci hakan daga gare su kafin wa'adin na isowan Kirismeti ganin yadda ma'aikatan su ke cikin halin mai dan haka mun san shugaban ƙasa yana da tabbacin cewa gwamnonin za su iya biya shi yasa ya ba su wannan wadi dan haka su kuma su yi wa Allah su taimaka dan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su biya ma'aikata hakkokin su tunda hakkokin su ne nagode daga babba Haruna Bajoga
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
a takaice shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar Libya zuwa kasashen su na asali ganin wasu su ma na cikin munanan hali Amurka da Jamhuriyar Niger sun cimma yarjejeniyar barin ayi amfani da jiragen yakin Amurka marasa matuka wajen kai hari kan kungiyoyin ta'adda dake wannan kasa ta Afirka a cewar wani jami'in Amurka a wata hira da muryar Amurka gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump bayan kiran sauran kasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da Koriya ta Arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan jiya Alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a Koriya ta Arewa
To duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umurni da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Darrell Smith baba ya kuma kirine yake sallama da ku a huta lafiya